نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك إموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادواء وأن مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نري جزاكي أو أن قرينا كانوا أو أن يمتشين الأربع يو أشرن دأكو قوات الربيع الثاني هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا لدريه دو لأربعين دبيو وأنكما يكي دي دي دا ترى قوات شابيو بلا دي دا دو بلا أشرن أولا مجلسي نماكو ماكو وأن مكي كراتو أتشكل لتاف النبي سنة الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب واللفر ببما لمن الإمام شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شيني درس منا دريد ستين دقايا أتكين وانا للتافي سننكما منا أتكين فسلي نستين دقو وانا يكي مغانا أكن أبين دمتن أمتا لوكتين سلر جنائزة لوكتين سلر جنازة مي يكماتا متن يفنا mun fara shimfida akan ita kanta sallar janaiza ya ya kamata ta kasance kafin mu zo ga addu'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ake yi wa mamaci lokacin da ake masa sallah sallar janaiza sallah ce wacce take da limami wanda shine zai shige gaba ya ja mamu sallah malamai sun yi magana akan matakan limanci din ko kuma wane ne yafi cancanta ya zanto ya ja sallar gawa ya ja sallar jana'iza abinda malamai suke cewa wanda shine ra'ayin jumhur shine idan ya zanto akwai al-imamul akbar shugaba na kwata kwata a guri to shine zai ja sallah idan baya nan na'ibin sa yana wurin to shine a haƙu da ya ja sallah koda akwai wani makusanci koda akwai wani wasiyi wanda shi mamacin yayi wasiya ya ja sallah indai akwai al-imam shugaba wanda yake na gaba dai to shi ya kamata ya jagoranci sallah kamar da kuka sani a dacin shugabanci ta tafe yake da ilimi to duk wanda zaka sa shugaba to zaka samu malami ne khalifofi duka zaka samu sai sun yi karatu sai sun yi ilimi haka nan waɗanda za a nada gwamnoni duk zaka samu suna da ilimin addini saboda in aka zo su suke sallar juma'a su suke jagorancin sallar shayar da fari sallar musufi haka nan idan aka je haji su suke jama jan alhaji sallah da can haka al'amari yake daga baya ne abubuwa suka canza ya zanto kowa ma zai iya zama shugaban wannan bangaren ba ma a kallansa to inda zai zanto akwai shugaba wanda yake na al'umma kuma ya zanto yana da ilimin addini aka zo sallar jana'iza to shi ne ya kamata ya wuce ya ja sallar ko da kuwa akwai wani makusancin shi wannan mamacin ko da kuwa akwai wani wanda shi mamacin ya yi wasiya ya masa sallah matukar dai a gurin da za a yi sallar akwai shugaba to shi ya kamata ya wuce in baya nan na'ibinsa mataimakinsa saboda wannan shi ne maganar yawancin malamai saboda akwai hadisi da al-Bazzar ya ruwaito a cikin al-Musnad haka nan Abdurrazzaq as-Sana'ani a cikin al-Musannaf haka nan ابن المنذر اشكي لتافن الاوسط الحاكم يروي توش اشكي المستدرك دكا ننسو سروي توش الحسن ابن علي الحسين عفوا الحسين ابن علي الحسين ابن علي لوكتشندا دان وانسا الحسن يرسو لوكتشندا دان وانسا الحسن يرسو a lokacin wanda yake gwamna a Madina shine Sa'id ibn al-As to shine sai al-Husayn ibn Ali yake cewa da shi taqaddam wuce ka ja sallar wato wuce ka yi wa dan uwana sallah ce fa laula annaha sunna ma qaddama ma qaddimta ba dan haka sunna ta zo da shi ba da ba zan gabata ba za a gabatar da kai ba wato da ba dan haka sunna ta koyar ba to da akwai wadanda suka fi cancanta su yi wa dan uwansa al-Hasan sallah kuma sunna ta nuna idan akwai shugaba to shi ya kamata a gabatar ta kila anan al-Husayn ibn Ali ko dai yana da wani abu da yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan ko kuma yana ishara zuwa ga hadisin Abu Mas'ud al-Badri Abu Mas'ud al-Badri Uqbah ibn Amr wanda Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi baytihi wa la fi sultanihi illa bi idhnihi la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi baytihi wa la fi sultanihi illa bi idhnihi zalla ce kada wani mutum yayi ma wani mutum limanci a gidansa ko a inda yake ikon sa ne sai da izininsa wato idan ka ziyarci mutum a gidansa lokacin sallah yayi za ku yi jami'i to shine a hakku da ya ja wannan sallar koda kuwa kafi shi ilimi koda kuwa kai ne limamin garin gaba daya matukar dai a gidansa kake to shine a hakku sai dai in shi ya maka izini yace to malam wuce kai mana sallah hakanan as-sultanu fi sultanihi shugaba a masarautarsa yankin ikonsa da yake karkashin ikonsa to kada wani ya ce zai wuce yayi masa sallah sai da izinin sa to kaga wannan ita ce sunna na cewa shugaba shi ya kamata ya ja sallah ko ba wace sallah ce idan ya zanto babu shugaba babba a wajen wato babu al-imamul a'zam babu na'ibin sa ya zanto kuma za a yi sallar abin da za aka zo sallar gawa to limamin masallacin shi ya kamata a gabatar da akwai limami a masallacin da yake jan mutane sallah to shi ya kamata ya ja sallar gawar saboda wancan hadisi la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi baytihi wa la sultanihi illa bi idhnihi idan ya zanto duka waɗannan ba sa nan a lokacin da za a yi sallah to wanda ya dantanta a shi ya wuce gaba ya ja sallah shi ne wanda ya fi cancanta ya ja sallar farilla an san cewa a sallar farilla akwai waɗanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su suka fi cancanta ummul nasi aqra'u bi kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa alafun bis sunna ila akhirih annabi ya nuna cewa wanda zai yi mutane limanci wanda ya fi sanin alqur'ani in sun zama daidai wa daida to wanda ya fi sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai wanda ya fi sanin sheki wanda ya fi shekaru da sauransu to wanda ya fi cancanta ya ja sallar farilla idan aka zo sallar gawa shi ya fi cancanta a gabatar wannan shine kaulin jumhurus sahaba wato koda a ce akwai wani wanda yake makusanci mamacin wannan in dai har akwai limamin masallacin da inda za a isar masa sallah to limamin masallacin ya kamata kada a zo da wani daga waje a ce shi zai yi sallah ko a zo a ce ai yayi wasiya cewa wannan shi zai masa sallah to sai a je can wani guri ba a nan masallacin ba amma a nan masallacin shi ke da ikon ya ja wannan sallar ya zo a cikin sahih al-bukhari daga al-hasan al-hasan al-basri yake cewa adraktu an-nas wa ahaqquhum bis-salati ala janaizihim man raduhu li fara'idihi yake cewa adraktu an-nas na riski mutane yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi tabi'i ne yana nufin ya riski sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa haqquhum bis salati ala janaizihim wanda yafi cancanta yawa janaizar su sallah mamatan su sallah marraduhu li faraidihim wanda suka yarje masa ya ja su sallar farilla al-hasan al-basri yake nuna cewa wannan ita ce sunnar da ya samu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam akan ta cewa idan aka kawo gawa babu wani al-imamun shugaba na gaba daya a guri ba na'ibinsa to limamin da aka da yake jan farilla to shi ya kamata ya ja wannan sallar idan ya zanto ba a masallaci bane a musalla ne wato a wani fili ne can aka je za a yi majana'izar sallah to idan ya zanto a wannan musalla din shi ma yana da limamin saratibi kamar misali a ce musalla ne na idi an san kuma wanda ya saba jan sallar idi a wajen to in aka kai gawa wajen za a yi sallah yana nan to shi ne ya fi cancanta yin sallah saboda shi kuma nan sultan din sa ne an gane ko in ya zanto ba a masallaci bane a wani fili ne can sannan kuma gurin da aka je musallin da aka je akwai wanda shi yake jan sallah a gurin to wannan shi ya fi cancanta idan kuma ya zanto a gidan a kofar gidan mamacin za a yi sallah kamar yadda yawanci akan yi yanzu zanto a inda aka yi rasuwa kusa da gidan a filin ko gaban gidan nan ake yin sallah to anan kuma alwasiyu aula anan kuma wanda aka yi wa wasici da ya ja sallah shi ya fi cancanta ko kuma wanda ƴan uwan mamacin suka zaba ya yi masa sallah domin anan sultan din su ne anan kuma ikon su ne nan ba ikon liman bane ba ikon wani bane saboda ikon su ne su kuma su ne suka fi cancanta a abin nan su nuna wanda zai yi sallah da dama daga cikin tabi'ai sun yi wasici wasu daga cikin sahabbai su yi musu sallah kuma aka zartar da wasiyarsu ba tare da an duba cewa ai wanda suka yi wasicin ya yi sallar ba shi ne shugaban ba shi ne kuma limamin ba ya zanto inda za a yi sallar ba nan gurin da shi shugaba ke da shugabancinsa ba ko liman yake da shugabancinsa to anan sai a zartar da wasiyar wanda ya yi wasiya kamar yadda ya zo cikin sunan Abi Dawud Al-Harith ya yi wasiya cewa Abdullahi ibn Yazid ya yi masa sallah kuma aka zartar da wasiyarsa haka nan Yunus ibn Jubair shi ma ya yi wasiya cewa Anas dan Malik ne zai masa sallah kuma aka zartar da wasiyarsa kamar yadda yake cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da kikkiawar salsala haka nan A'if ibn Amr tabi'i ne shi ma ya yi wasiya cewa in ya rasu Abu Barzata al-Aslami shi zai masa sallah kuma aka zartar da wannan wasiya ya yi masa sallah kamar yadda yake cikin Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani da kikkiawar salsala haka nan Umar ibn al-Khattab lokacin da ya zo rasuwa ya yi wasiyar cewa Suhaib shi ar-Rumi shi zai masa sallah kuma aka zartar da wannan wasiya haka nan Ummu Salama ta zo rasuwa ta yi wasiyar cewa in ta rasu Sa'id ibn Zaid ya yi mata sallah ɗaya daga cikin al-Bashirin al-Janna kuma shi ya yi sallah Abu Bakra Nufai ibn al-Harith shi ma da ya zo rasuwa ya yi wasiya Abu Barzata al-Aslami ya yi masa sallah kuma shi ne ya yi masa Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma da ta zo rasuwa ta yi wasiya cewa Abu Huraira ne zai mata sallah kuma shi ya mata sallah saboda haka kaga ashe akan iya wasiya wane ya yi min sallah in na rasu ya zanto aka zo wajen sallah babu waɗanda su suka fi cancanta a gurin to sai a zartar da wannan wasiya wannan shi ne abinda ya rage ba mu faɗa ba akwai abinda ya shafi sallama ɗaya ce ko biyu ce za mu yi bayanin ta daga ƙarshe a nan ya kawo mana addu'o'i ba na so mu shiga da faɗi amma adadin takbir ya inganta har zuwa tara wasu ce zuwa bakwai don tara ɗin akwai abin nan amma dai zuwa bakwai wannan ittifaq ana yi sai dai galibi an fi yin hudu wannan hadisi na farko da ya kawo shi ne hadisin Auf ibn Malik wanda ya tabbata a cikin sahih Muslim Auf ibn Malik ibn Abi Malik al-Ashja'i qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janaza Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wani mamaci sallah ba a faɗi ko wane ne ba babu wata riwaya da ta binciko sunan wanda aka yi wa sallah fa hafiztu min du'aihi yace sai na kiyaye addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma ighfir lah ya Allah ka gafarta masa warhamhu ka rahamce shi kai masa rahama wa afihi ka ainihin kare shi daga dukkan wani abin ki wa afu anhu kai masa afwa wa akrim nuzulahu ka karrama masaukinsa ko kuma ka karrama abin nan bakuntarsa wa wasi mudkhalahu ka yalwata mashigarsa shine kabarinsa wa ghsilhu bil ma'i ka wanke shi da ruwa wa thalj da raba wal barat da kankara wa nakkihi min adh-dhunubi wal khataaya kama naqaita ath-thawba al-abyad min ad-danas ka tsabtace shi daga zunubai da kurakurai kamar yadda ka tsabtace farar tufa daga datti wa abdilhu daran khairan min daran khairan min darihi ko akwai sakta nawa wa abdilhu daran khairan min darihi ka canza masa gidan da yafi nashi wa ahlan khairan min ahlihi da ahlin da suka fi nashi wa zawjan khairan min zawjihi da matar da ta fita shi wa adkhilhu aljanna ka shigar da shi aljanna wa a'izhu min azabil qabr ka tsare shi daga azabar kabari qala auf ibn malik yace hatta tamannaitu an akuna ana dhalika almayyit har sai da nayi fatan ina ma ni ne wannan mamacin li du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi lafdhin awani lafazi yace wa qihi fitnatal qabr wa adhaban nar ka kare shi ka tsare shi daga fitinar kabari da azabar wuta to wannan shine asahhu ma ruya mafi ingancin abinda aka ruwaito game da addu'o'in da ake yi wa mamaci wannan shine asahhu kamar da Imam al-Bukhari ke cewa asahhu riwayat fi hadha hadith Auf ibn Malik wannan shine mafi inganci duk sauran zaka ga basu kai suna akwai wadanda sanadin su hasan ne akwai da sanadin su amma basu kai ingancin wannan ba za mu ga anan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma wannan mamaci sallah wanda yayi masa wannan addu'a a ciki ya roƙa masa rahmar ubangiji subhanahu wataala ya roƙa masa gafara ce Allahumma ighfir lahu Allah ka gafarta masa wato Allah ya sitirta masa zunubansa ya yafe masa laifukansa al-ghufran shine satru dhunub laifukan da kai ila ma baka san kayi su ba ko kayi su ka gafala baka tuba ba Allah subhanahu wataala ya rufe maka su shine al-ghufran warhamhu kai masa rahama to ka jikansa wa afihi kuma ka kare shi daga dukkan wani abin ki afihi ai idfa anhu al-makruh duk wani abin ki domin al-afiya abinda ake nufi al-afiya difa'ullah 'ani al-'abd Allah ya kare bawa daga dukkan wani abin da ba zai masa dadi ba shine al-afiya wa afihi ka kare shi daga dukkan wani abin ki wa'fu anhu kai masa afwa afwa shine ka share zunubansa ka share zunubansa mahu zunub shine al'afu al'afu shine afa anhu ay maha zunubahu ka share masa ka kawar masa dukkan zunubansa wa akrim nuzulahu sannan ka karrama wato bakuntarsa an-nuzul shine ta'amud dhaif abinda ake shiryawa bako na wajen zama da abinci da abin sha wani shi ake kira nuzul to ka karrama bakuntarsa shi ka karrama tarbarsa a matsayin bakonka shirya masa wajen zama mai cike da ni'ima da abinci da abin sha da ake tariyar bako baki da shi wa wasse mudkhalahu kuma yalwata masa mashigarsa shine kabarinsa واغسله بالماء والثلج والبرد والثلج والبرد كوينكي شي الروا دا رابا دا كنقرا البرد انا شيني كنقرا ودا تيكي زبا لوكشي دا اكي روا انا روا كنقرا تانا زبا ولا شيني رابا كما بدا اكي سابا انتاشي اغاني ندان شي دا يكي سوكا دا سما تو ان ياي روكو دا اوينكي شي دا dukkan laifuffukan sa da dukkan wani dattin sa da waɗannan abubuwa guda uku saboda su suka fi kaiwa matuƙa wajen kawar da datti akwai abubuwa da yawa da ake fitar da datti da su amma ba kamar ruwa ba ruwa shine ƙarshe saboda alma shine ƙarshen abin da ake amfani da shi wajen kawar da abin da yake najasa ko datti ko kazanta to sannan الثلج ده البرد دكان سوس ابوا ني daga sama wanda bas ma sauka kasa suka lalace ba a kasa saboda kamar yana cewa ya ubangiji ka kawar masa da dukkan laifuffukan sa da dukkan wani abin da zai taimaka wajen yin wannan anan malume sun ce ba wai ana nufin hakikanin ruwan ba ba wai ana nufin Allah subhanahu wataala ya zuba masa ruwa wurin kankara ai ta wanke shi ba abin da yake nufi anan shine akai matuƙa wajen wanke shi daga laifukan sa kamar zaka ce alƙali ya wanke wani daga laifin sa ai ba ruwa ya kwara masa ba yana nufin ya nuna fayo ba da laifi yanzu tatas ba shi da laifi to abin da yake nufi kenan ba wai ana nufin ai amfani da waɗannan abubuwa ba sai dai an yi tashbihin المعنى المعنوي بالحسي ان ان كوتنت وانا ابن دا با غانن با غانن سا اكي با دا وانا ابن دا اكي غاني ان سابا اغا يدا اكي كوار دا دكان وانا نجسا تا هانير امفاني دا روا سي اكي امفاني دا وانا دان اكوتنت كوار دا ليفوفكا دا غباوا يجي ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس ka tsabtace shi daga zinubai da kurakurai kamar yanda ka tsabtace farar tufa daga datti rigar da take fara ko tufafin da suke farare datti baya kuya a jikin su duk inda yake za a ganshi saboda haka ga wanda yake so ya ga ya tsabtace wannan tufar to ba zai wani abu na datti ba zai koyi gare shi ba saboda haka duk inda yake zai ganshi kuma zai kokarin kawar da shi to shi yasa aka yi misali da farar tufa saboda ita ce ba za ta koyi wani abu na datti ba to kamar yanda mai tsabtace tufafi yake bin farar tufa ya ga ta fita tas to shi ma aka yi masa irin wannan wankin ka fitar da shi daga dukkan wani laifi sanaw abdilhu daran khairan min darihi ka canza masa gidan da yafi wannan gidan da yafi wannan shine aljanna gidan da yafi gidan da ya bari anan ana nufin aljanna wa ahlan khairan min ahlihi ahalin da suka fina shi ahalin da suka fina shi sune al-khadam wadanda wato hadimai da Allah subhanahu wataala zai samar masa itanada masa a ranar aljanna wadanda zasu yi masa hidima so ake nufi da al-ahl anan ana nufi al-khadam wanda yafi wadanda ya bari anan sannan wa zawjan khairan min zawjihi da matar da ta fita shi الافصح لغه ده تفي زما فصحى على العربي شيني نمجي اتي زوج مجمع اتي زوج با تاره ده انبتا با تاره ده قاله تابا شي كانس زوجا دين العربي ني شي ما العربي ني العربا سنا فدر هكا اما سن في فدر الزوج كما تتي لغه ده القران يزو ده ايتا اسكن انت وزوجك باتي وزوجتك با وني yana karanta alqur'ani yace ai hawwa aka fara halitta sannan aka halicci adam aka halitta mata mijinta sai yace inta qur rabbakum alladhi khalaqakum khalaqa la yataqur rabbakum ya ayuha nasu taqu alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ceto ce nafsin wahida aka ce ai ga ta nan ana nufin ita matar shi yasa aka ce wahida wa khalaqa minha zawjaha ce to mijin kenan, saboda haka kuskure ne aka dade ana yi ba a gano shi ba shi ya gano. To kuma ban san ya zo ya adamu sukun anta wa zawjuka aljanna, ko yanzu ya kai adamu kai da mijinka ku zo da aljanna. To zawj alquran, duk inda zawj ya zo ana nufin ta macen, ita ce zawj, jam'i azwaj. Alfuqaha, malaman fiqhu ba sa amfani da wannan lugar, saboda za ka iya samu matsala, musamman aka zo rabon gado aka ce mutum ne ya mutu an ibnin wa zawj, ana nufin wa zawja, kaga ba za a gane zakar yake nufi ko unsa. Saboda haka sai da su ce zauja ko zauj, saboda ka a samu rikici wajen fahimtar abin nan din. Ce wa zaujan khairan min zauji, to shin ita ma mace in ana mata sallah ita ma za a ce Allah ya canza mata mijin da ya fi nata, ko kuma wanda namiji nan da ya mince namijin ake nufi zaujan matarsa? To ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'atu li akhiri azwajiha fil janna, mace za ta zashi da mijinta na karshe a aljanna. Saboda ka mijinta na duniya inda ya aikin in aljanna shine mijinta a aljanna, ba za a ce a canza shi ba, ba za a ce a canza shi ba. Saboda ka shi yana nan tare da ita matukar dai, ya mutu yana mumini, ya mutu da imani, shi zai zanto mijinta na aljanna. Sannan wasu malami suka ce wannan yana nuna cewa matan aljanna sun fi na duniya falala, tana ce wa zaujan khairan min zaujihi, zaujihi din ana nufin ta duniya ko? To ba shi wata mace da tafi wannan, ana nufin matar aljanna. Wasu malaman sun yi wannan fahimtar, saboda haka kaga in mace ce sai a tsallake. To idan tuzuru ne fa, shi bai da bai ma yi auren ba, to sai a ce wa zaujan khairan min zaujihi, to ai bai da shi kaga bai da ma matar, bari a ce a canza masa matar da ta fita shi, ce to wace mata kuma? To suka ce za a faɗa, saboda kamar a ce da a ce zai yi aure, to ka canza masa wacce za ta fuda zai aure ta kaddara da ya rayu ya yi aure, to ka bashi wacce yasa zai aura. Saboda haka shi ma a faɗa masa haka, kada a rage. Wa adkhilhu aljanna, sai ka shigar da shi aljanna. Wa a'izhu min azabil qabr, ka tsare shi daga azabar kabari. Wannan yana ɗaya daga cikin hadisai da suke tabbatar da cewa akwai azabar kabari. Akwai azabar kabari kamar yadda ke da ni'imar kabari. To shine Auf ibn Malik al-Ashja'i da yi wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke taimawa wannan mamaci, yayi fatan ka ina ma shine ya mutu Annabi yake masa wannan addu'a, domin kai ka san duk wanda ya samu wannan irin addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin wannan kalmomi ai shi shikenan ya haye gada. Shikenan shi ya sha ruwa ta sha. Saboda haka yace ina ma, to shin wannan zai shiga cikin fatan mutuwa da aka ce kada mutum yayi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bih, kada ɗayan ku yayi fatan mutuwa saboda wata cutar ta same shi. Wannan ba zai shiga ciki ba, wannan yana fatan ina ma shi ma shi ne ajalinsa ya zo ya mutu aka yi masa wannan addu'a, ba wai yana nufin cewa shi ma Allah ya kashe shi a lokacin ba. Ce li du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda addu'ar da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ma wannan mamaci. Wa fi lafdin, a wani lafazi ya ce wa qihi fitnatal qabri wa azabin nar, ka tsare shi daga fitinar kabari da azabar wuta. Sai hadisin gaba shine hadisin Abu Huraira, cewa fi sunan Abi Huraira wa fi sunan Abi Dawud an Abi Huraira qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala janazah fa qala allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وأن حديث أبو داود يفترض شيئا كن السنن دعا أبو هريرة رضي الله عنه يجي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة النبي يايم وان سلر جنائزة، فقال سيدي اللهم اغفر لحينا وميتنا. كن الدعاء سيا الله كغفر تاو ميرمو دم تتن جكمو وشاهدنا وغائبنا دواني كهالرشي أنان دوان دما بايانا وصغيرنا وكبيرنا دبابمو دكرمو دبابمو وذكرنا وأنثانا دنبجمو دمچمو. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام. يا الله دوان دكا رايا شي دكا چكمو تكرايا شي أكا مسلنشي. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وانكما kakarbaransa daga cikin mu kakarbaransa bisa ga imani. Allahumma la tahrimna ajra, ya Allah kada ka haramta mana ladansa. Wala tudillana ba'da, kada ka batar da mu bayan sa. Wannan Abu Dawud ya rawaito shi daga nan Tirmizi da Nasa'i a cikin Al-Kubra ko Al-Amal al-Yawm wal-Layla, Ibn Hibban, Al-Hakim duk sun rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi malamai sun yi sabani wajen tabbatar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wasu sun hukunta masa cewa hadisi ne mursal, wato hadisin Abu Salama ibn Abdurrahman ne an Annabi sallallahu alaihi wasallama, babu abatan Abu Huraira a cikin sanadin, saboda yawancin waɗanda suka ruwaito shi haka suka ruwaito shi, sai wani daga cikin maruwaita shi ya zo da ƙarin ambatan Abu Huraira a cikin sanadin. Amma duk da haka wasu daga cikin malamai sun sahaha shi, sun inganta shi, kamar da zamu ga Tirmizi ya inganta hadisin, Ibn Hibban, Al-Hakim ya inganta hadisin, kuma gare-gare da Zahabi yake masa bai masa gyara anan ba. Haka nan Ibn al-Jarud ya fitar da shi a cikin littafin sa Al-Muntaka, wanda kuma littafi ne wanda yake tato hadisan da suke masu kyau kware da gaske, kamar yadda Zahabi yake cewa hadisan cikin littafin Muntaka na Ibn al-Jarud ba sa kasa darajar Hasan, wato babu hadisin da ya kasa darajar Hasan a cikin sa. To wannan shine ita ce riwaya ta biyu da ita ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka samu yayi ma wani mamaci sallah, kuma yayi masa addu'o'i na nema masa gafara daga Allah subhanahu wataala. Za mu ga wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigar da waɗanda suke nan da sauran musulmi a cikin addu'ar. Waccan addu'ar idan muka lura ta farko za mu ga cewa Annabi ya keɓance ta ga shi mamacin ne. Duk addu'o'in da ya yi a cikin hadisin Auf ibn Malik za mu ga shi mamacin kawai ya yi wa, amma a nan ya haɗo da dukkan wani musulmi da waɗanda suke nan a wani lokacin da ake sallar da waɗanda ma ba sa nan, manya da ƙanana, mata da maza. Cha Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, Allah ka karbi ka gafarta wa mai ran cikin mu da wataccen cikin mu. Saboda haka da shi wannan mamacin da waɗanda suka riga wato suka riga mutuwa duk sun shiga a cikin wannan. Saboda haka kusan ba wanda bai shiga ba, duk wani mai rai ya shiga nan da musulmi, abin da mace da namiji da yaro da babba da karami da wanda yake, duk ya shiga cikin alhayy almayyici ma, duk wanda yake ya riga ya mutu da babba da karami duk sun shiga cikin. Sai ya ce wa shahidina wa ghaibina, da wanda yake nan wato yake halarci a yanzu ake sallar da shi, da kuma wanda baya nan bai samu halarta ba, shi ma Allah ka gafarta masa. Kaga duk da cewa gabar farko ta kunshi wannan, tunda ya ce da mai duk wani mai rai a cikinmu da matacce Allah ka gafarta masa, kaga da wanda yake nan da wanda baya nan duk ya shiga cikin wannan addu'ar. To amma duk haka sai Annabi ya sake cewa wa shahidina wa ghaibina, da wanda yake tare da mu yanzu da wanda baya nan shi ma Allah ka gafarta masa. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wa saghirina wa kabirina, da karamin cikinmu da babban cikinmu Allah ka gafarta masa. To kaga anan shi ma jumlar baya duk ta kunshe su. Jumloli biyu na baya duk sun kunshi wannan nan uku. Hayyina wa mayyitina, babba da karami duk sun shiga. Sannan wa shahidina wa ga'ibina, shi ma babba da karami ya shiga ciki, amma annabi ya saki ambatan karami da babba bayan wannan. Sannan ya ce wa zakarina wa unthana, da me da namijin cikinmu da macen cikinmu duka Allah ka gafarta musu. Kaga anan shi ma ya shiga ciki, tunda an ce da mai rai da mara da matacce, kaga da namiji da mace duk sun shiga ciki. Wanda yake nan da wanda baya nan, namiji da mace duk sun shiga ciki. Babba da karami, namiji da mace duk sun shiga ciki. Amma annabi ya sake cewa wa zakarina wa unthana. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita addu'a? Wannan yana daga cikin ladubban addu'a, saboda tsawaita addu'a yana nuna kana jin dadin munajati da wanda kake munajati da shi, saboda kake jan maganar, saboda kar ta kare. Saboda haka akwai abin da yake nuna tsananin soyayya. Saboda wannan yana nuna soyayyar mai addu'a ga wanda yake roƙo. Sana abu na biyu, tana nuna shiddatul haja, tana nuna tsananin bukata. Yayin da kake ta addu'a mai tsawo, kana nuna bukatar ka tana da tsanani, don haka Allah subhanahu wataala ya biya maka ita. Sannan tsawaita addu'a yana nuna al-ilha naci, wanda yana daga cikin abin da ake so ya zanto mai addu'a ya sinfantu da shi, wato sifa ta naci, ya zanto mai nacin ina cin addu'a. To maimaita abin nan din yana abin nan. Sannan har ila yau akwai yawaita lada. Ita addu'a ibada ce, yayin da kake yin ta ana rubuta maka lada mai yin ibada ne. Addu'a huwa al-ibada. Saboda haka yayin da yake ta tsawaita ta, to ibada sa ce ke ta tsawaitawa, saboda haka ladansa ne yake ta karuwa. To wannan dai yana daga cikin hikimar tsawaita addu'a a lokacin da mai addu'a yake yin addu'a yake tsawaita ta. Sana abu na biyar, yana nuna hudurul qalb, wato lokacin da kake nana ta addu'a, kake kara tsawaita ta, zuciyarka tafi halartuwa, tafi kawo zuciyarka lokacin da kake wannan, wanda kuma ana son mai addu'a ya zama hadirul qalb, kai ya zama ghafil, ya zama zuciyarsa a halarce take, yana sanin me yake faɗa. To duk wannan yana daga cikin hikima, saboda suke cewa wannan yana daga cikin ladubban addu'a, wato faɗaɗa ta da tsawaita ta. Don haka annabi ya yi amfani da waɗannan kalmomi, waɗanda inda ya taƙaita akan ta farko duk ta ƙunshi waɗannan sauran, amma annabi ya yi ta maimaitawa saboda ya nuna tsananin buƙatarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sannan annabi ya ce Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam. Allah, wanda duk karaya shi daga cikin mu, to karaya shi akan musulunci. Sannan wanda ka karbi ransa akan imani. Kalmar musulunci da kalmar imani kowanne ɗaya yana kunsar dan uwansa. Haka ce wani musulmi ne, to ana nufin mu'mini ne. Haka zaka ce wani mu'mini, ana nufin musulmi ne. Amma yayin da aka faɗe su dubiyin a wuri ɗaya, to kowace tana ɗaukan ma'anarta ta zahiri, tana cin ma'anarta ta mai gashi, tana cin gashin kanta a ma'ana. Kamar yanzu a cikin hadisin Jibril, ya tambaye shi menene musulunci, ya gaya masa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salatu wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajji baitillahi alharam. Da hadisin Abdullahi dan Umar, buniya al-islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salatu wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajji albayt. Sauraka kaga al-a'malu adh-dhahira, ayyuka na zahiri, duk musulunci su ya kunsa. Ina ce musulunci yana nufin ayyuka na zahiri, in banda kalmar shahada ita ba kuma abu ce wacce take farawa daga zahiri, domin lokacin da mutum zai musulunta ana son ya furta ta matukar, da yana da ikon furta ta, a ji ta daga bakin sa, na a ce ya musulunta. saraka ayyukan zahiri so yake ce musulunci sannan kuma ya tambaye shi imani sannan ya ga masa tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kaga usulul iman al a'mal al batina ayyuka na batini wanda shine kudurcewa ka kudurce da imani da Allah da malaikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai dadi da mara dadi so da ka kaga wannan shine imani don haka idan aka in aka fade su tare to kowanne yana da daukar ma'anarsa amma in aka fade daya ba a fade daya ba to daya ya shiga cikin daya shine abinda malamai suke cewa idan iftaraka ittafaqa wa idan ittafaqa iftaraka to anan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci musulunci kuma ya ambaci imani wanda karaya shi akan musulunci ma'ana karaya shi akan ayyukan musulunci idan to bai kula da ayyukan da musulunci ya dora masa sannan ka tashi karbaran sai da mu'mini yana mai imani da Allah subhanahu wataala da sauran abubuwan da Allah subhanahu wataala ya wajabta masa na imani sannan ya ce Allahumma la tahrimna ajrahu Allah kada ka haramta mana ladansa wato ko da yana nufin kada ka haramta mana ladan da za mu samu a wannan sallar da muke yi masa wato kada ka haramta mana ladan sallar da muke masa ko kuma kada ka haramta mana ladansa wato ladan musibar da ta same mu muka yi hakuri wanda duk Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da rashin wani nashi yayi hakuri Allah zai bashi ladan da ya tadadarwa masu hakuri bashirus sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سورة كلك هرم تامنا ون اللادا ناها قولي درش سمك نبكي لك نزي الكوة لنا ما أنوني بي كهرم تامنا لادا سلم دمكي كلك هم كهرم تامنا لادا حقولي درش سمك ولا تضلنا بعده كلك أتد مباين سمك a wata ruwaya wala taftinna ba'dahu kada ka fitine mu bayan sa wato kada a dalilin mutuwar sa mu shiga wani hali annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyawa al'umma ne ba wai yana yi dan karan kansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani bata da zai riske shi dan wani ya mutu amma a cikin al'umma sa za a samu irin wannan da dama wanda yana kan tafarki kyakkyawa madaidaici a sanadiyar ya rasa wani nashi ya kauce hanya ya shiga wani abu daban tikila daman wannan shi yake kokarin hana shi wasu abubuwan da yake aikatawa ko ganin idansa ganin yana nan yasa baya yin wasu abubuwa bayan rashin bayan sa sai kuma ya shiga wasu harkoki wanda ba su dace ba to wannan za a samu da yawa a cikin al'umma shi ce wala taftinna ba'dahu kaka fitine mu bayan sa wani zaka samu shugaba ne a cikin al'ummarsa zamo samuwarsa a cikin su ya hada kansu sun zama al'umma da suke kaunar juna suna taimakon junansu a dalilin rashin sa wannan hadin kan da sayar tarwatse aka shiga rigima wataƙila kan wa zai gaje shi wa zai zama shugaba bayan sa daga nan kuma abubuwa suka rikice saboda za a iya samu rikicewar al'amura da fitintinu bayan rasuwar wani shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cewa kada sanadiyar mutuwarsa mu shiga hanyar bata ko kuma mu shiga hanyar fitina to ita ma kaga wannan addu'a ce wanda ita bambancin ta da ta farko kamar yadda muka ce ta farko annabi ya keɓance mamacin da addu'a amma wannan yayi addu'a da shi ba mutum ya shiga ciki da kuma waɗanda suka halarci sallar da ba waɗanda ba su halarci sallar ba duk sun shiga cikin wannan addu'a addu'a ta uku ita ce ita ma daga cikin sunan abi daud yace aidan an wa fi sunan abi daud aidan an wasila ibn al-asqa qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rajul min al-muslimin fa sami'tuhu yaqulu allahumma inna fulana ibn fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم yace ya zo cikin sunan Abi Dawud har ila yau daga Wasilat ibn al-Asqa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wani mutum daga cikin musulmi sallah fa sami'tuhu yaqul sai na ji shi yana cewa Allahumma inna fulan ibn fulan ya Allah wani dan wani wato ya faɗi sunansa da sunan mahaifinsa yace ya Allah lalle wani dan wani fi zimmatika yana cikin amanarka cikin kulawarka wa habli jiwarika yana cikin yarjejeniyar wato makotaka da kai ko alkawarinka faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar ka tsare shi daga fitinar kabari da azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal hamd kai ka fi cancanta da cika alkawari kai ka fi cancanta da yabo da godiya Allahumma faghfir lahu warhamhu ya Allah ka gafarta masa kai masa rahama naka antal ghafurur rahim domin kai kai ne mai yawan gafara mai yawan jinkai wannan kamar yadda yace Abu Dawud ya fitar da shi haka na Ibn Majah ya ruwaito shi haka na Imam Ahmad a cikin Kitabul Musnad haka na At-Tabarani ya fitar da shi a cikin Kitabul Du'a Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya sanadin wannan hadisi hasan ne sanadinsa hasan ne a cikin sanadinsa akwai Marwan Ibn Junah al-Umawi wanda hadisin sa hasan ne saboda wannan hadisi ne shi ba wanda ya tabbata na addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar sa ga wanda ake yi wa mamaci lokacin da ake masa sallah shi ma zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance wannan mamacin da addu'a a cikin sa ya kebance shi wannan mamacin da addu'a a cikin sa yace Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatika ay fi amanatika yana karkashin amanarka yana karkashin kulawarka wa habli jiwarika da yarjejeniyar wato amanarka ko makotakarka asali larabawa sun kasance idan ɗayan su zai yi tafiya kamar yadda aka sani larabawa kafin zuwan musulunci suna rayuwa ne akan kaiwa junan su hari suna rayuwa ne akan kaiwa juna hari wannan kabila ta auka ma wannan kabila don ta samu ganima samu dukiya wannan kabila ita ma ta duba wacce tafi ta ƙarfi ta kai mata hari a haka suke rayuwa rayuwa ce take matsananciya ƙwarai da gaske to ya zanto idan mutum zai yi tafiya mai nisa to in ya shiga cikin wani wata kabila to zai yi sauri ya je ya samu shugaban kabilar ya roƙe shi cewa ya sa shi ƙarƙashin kulawarsa shi kuma zai sa a shelanta cewa wane yana ƙarƙashin kulawata to haka zai yi ta tafiya har ya fita wannan yankin da ya shiga na gaba shi ma ya je ya samu a yi masa wannan wato a bashi wannan aman din a bashi wannan yarjejeniya haka har ya je inda zai je in ya tashi dawowa kuma dole sai ya bi wannan hanyar in ba haka ba aka tsince shi to an tsinci ganima to shi yasa suke cewa habl wato kamar igiya ce daga wannan sai nan wannan ka kama ta wannan sai kama ta wannan la bi habl min Allah wa habl min an-nas to habl din shine al-ahad shine yarjejeniya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da harshen da suka fi sani cewa mutum yana buƙatar kariya daga wanda zai kare shi daga abin da zai cutar da shi shine yake cewa ya Allah wannan mamacin namu wani dan wani yana ƙarƙashin kulawarka to wanda yake ƙarƙashin kulawar Allah ko wannan shi yafi kowa samun gata saboda haka annabi yace yana ƙarƙashin kulawarka yana ƙarƙashin amanarka da makotakarka faqihi min fitnatil qabr wa azabin nar ka tsare shi daga fitinar kabari da azabar wuta kaga wannan shi ma ya zo da ya kunshi maganar fitinar kabari wanda yake nuna maka hadisan da suka zo akan fitinar kabari hadisai ne mutawatirai yasa Imam al-Baihaqi yana da juz'i da isbatu azabil qabr juz'i ne ya tattara dukkan hadisan da suka zo akan azabar kabari wanda suna da yawan gaske saboda haka malami suke cewa hadisai ne mutawatirai wanda sun kai matakin mutawatir wanda ƙaryata wannan alama ce ta hauka tana ce wani abu ƙarya ne alama ce ta tabuwa wa anta ahlul wafa'i wal hamd ce kai ne mafi cancanta da cika alkawari wa man awfa bi ahdihi min Allah babu wanda ya kai Allah cika alkawarinsa babu mai cika alkawari kamar Allah ce anta ahlul wafa'i wal hamdi kuma kai ne ka fi cancanci yabo wata ka cancanci sifofin da za a yabe ka da su daga cikin sifofin yabo shine mutum ya zanto mai cika alkawari Allahumma faghfir lahu warhamhu ya Allah ka gafarta masa ka ji kansa innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai wato mai gafara ne mai jin kai a wannan da wannan hadisin da hadisan da suka gabata duka za mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaya mana abinda suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'a shin wannan yana nuna kenan liman bayyana addu'a zai yi tunda inda bai bayyana ba tayi akai suka ji don ce hafistu ya ma haddace daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma ruwaya ta biyu shi kuma yace sami'tu ko fa sami'tuhu yaqulu ta haka shi ma hadisin Abu Huraira in ba dan ya bayyana ba zai sani ba inda bai bayyana ba zai sani ba da za mu ga hadisin du'aul istiftah da Abu Huraira ya ruwaito ai sai da ya tambaye annabi shirin da kake yi me kake cewa kaga yana nuna bai bayyana ba to amma malamai suna cewa za ka sirci ne ba za ka bayyana ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ne saboda ta'lim saboda koyar da waɗanda suke bayan sa sahabbansa su koyi amma ba wai ana nufin bayyanawa ake yi ba sannan yace wasa'ala marwan aba huraira kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala aljanaza marwan ibn al-hakam ibn al-as ya tambayi abu huraira yace kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala aljanaza ya kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa janaiza sallah wato me kaji yana fada qala sai yace allahumma anta rabbuha yace naji kaina cewa ya allah kai ne ubangijinta wa anta khalaqtaha kai ka halicce ta wa anta hadaitaha lil islam kai ka shiryar da ita zuwa ga musulunci wa anta qabatta ruhaha kai ka karburanta wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha kai ne mafi sanin sirrinta wato abinda ke boye nata da abinda ke sarari ji'ina shufa'a mun zo muna neman ceto faghfir lahu ka gafarta masa rawahu ahmad wa abu daud ahmad da abu daud suka rawaito shi wannan hadisi mai rauni ne hadisi ne yana da rauni kuma yana da illoli a wajen guda uku a cikin sa akwai majhul akwai ittirab ikhtilaf da yawa a cikin sanadin sa ba duk da haka ibnu hajar ya hasana shi a cikin natayijul afkar sai dai hadisi ne dhaifi hadisi ne mai rauni waɗannan su ne kaɗan daga cikin addu'o'in da ibnu al-qayyim ya kawo wanda ake yi wa mamaci a cikin sallah kuma wannan ruwayoyin da muka samu daban-daban daga sahabbai suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bambanta wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan ba wai lokaci ɗaya yake haɗe su ba domin aka ce za a haɗe su to sallah za ta yi tsawo a ce ka gama wannan ka shiga wannan ka gama wannan ka shiga wannan ai ba ma su kenan ba akwai wasu wanda ba mu karanta akwai ruwaya ɗaya da nake so in ƙara mana wanda ita ma ta inganta akwai ruwayar da take cikin muwatta na Imam Malik akwai ruwaya da take cikin Mu'jam at-Tabarani da Mustadrak da Sahih Ibn Hibban wanda lokaci yayi ba zai yi faɗe su ba yanzu in ya so insha Allah a karatunmu na gaba kafin mu shiga babi na gaba sai mu yi daurayar abinda ya rage a wannan babin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh